الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا غودي والله مدوكاكين سركي دا يقدري هدورمو a wannan majalisi na Masjidul Tauhid wanda ke kofar gidan Dr. Muktari Anda Aliyu a unguwa ta DRA cikin garin Azarai a jihar Bauchi majalisi da muke karanta tarihin Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu an wannan ita ce halka ta 87 a wannan yammaci na Alhamis 23 ga watan Sha'ban hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1444 wanda yayi daidai da 16 ga watan Maris shekara ta 2023 dan ba amince ba a halkar da ta gabata muna karanta khutuba da Sayyidina Umar Allah ya dade shi yayi bayan ya zama khalifa da kwanaki biyu sakamakon maganganu da suka je suka zo suka dawo kunnensa na yanda mutane suke tsoron zafin sa da tsananin sa gashi kuma yanzu ya hau karagan mulki suna ga sukan sai ta Allah to wannan yasa Sayyidina Umar ya ga cancantar ya hau minbari yayi khutuba ya da hankalin su ya bayyana musu cewa wannan zafi da suka san shi da shi wannan tsanani da suka san shi da shi yayi sauki yayi sanyi kuma ba zai tasiri ba akan su su a matsayin su na mabiyansa inda zafin nasa zai yi tsanani ko zai yi aiki shine a guraren waɗanda suke azzalumai da kuma ƴan ta'adda to a cikin khutubar da yayi din ya ambaci wasu siffofi da ya dauka wa kansa alƙawari kan lazumtar su waɗannan siffofi kusan guda 8 ya ambata cikin wannan khutuba a halkar da ta gabata mun ambaci siffa ta farko da siffa ta biyu mun tsaya kan siffa ta uku ba mu karkare ba lokaci ya cin mana inda yake cewa walakum alayya an azida atayakum wa arzakakum insha Allah ta'ala wannan alƙawari na uku da ya dauka gaban talakawansa kenan wannan gaba ta uku tana da fiskoki guda biyu fiska na farko mun yi bayani kansa shine an azida atayakum in ƙara daga salarin ma'ana in ƙara mu kowa salarin sa idan mutum yana daukan dirhami 300 a shekara in ƙara masa nabiyan sa 500 a shekara idan mutum yana daukan dirhami 10 dirhami 1000 a shekara in ƙara nabiyan sa 1200 idan mutum yana daukan dirhami 100 in ƙara nabiyan sa 150 to wannan bayani ya gabata a kansa ya dauka musu wannan alƙawari wa arzakakum sannan kuma zan ba ku arzakakum menene ma'anan arzakakum zai ƙara musu arzakahum kuma zai ba su zai yalwata musu abinda ake nufi da arzakakum anan kamar yadda malamai suka ambata shine kyautatawa da kuma allowance kenan daga cikin alƙawurra da Sayyidina Umar ya dauka gaban talakawansa duk wanda ya cancanci a kyautata masa yayi abin da ya kamaci a kyautata masa to za a kyautata masa kyautatawa na da dukiya ko kuma ya zama da dukiya ko da abinci ko da sutura ko kuma wani abu wanda zai amfane shi duk wanda ya cancanci wannan za a masa kenan tsari na jagoranci da sayyidina Umar ya dauka kansa alƙawari zai tafi akai shine duk wanda ya kyautata za a kyautata masa wanda ya munana shi ma zai ga sakamakon munanawansa in kuma yayi bisa kuskure za a dora shi akan turba a gyara masa kaga wannan shine adalci idan mutun ya kyautata yayi abin da ya dace a ƙara ƙarfafa masa gwiwa a nuna masa cewa an san da wannan nagarta da yayi sannan an kimanta ta amma masa sakamako wanda zai bashi ƙarfin gwiwa yaji cewa eh tabbas ana sane da irin kokari da yake yi sannan kuma wannan zai sa waɗanda suke gefe su ma su sha'awan aiki irin nasa nagartacce wato daga cikin hikimomi na saka ma wanda ya kyautata da alheri na kyautata ma wanda yayi nagarta wanda suke karkashin ka kai a matsayin ka na jagora daga cikin hikimomin zaka kara masa karfin gwiwa na farko kenan na biyu waɗanda suke tare da shi su ma zaka zaburar da su ka kwadaitar da su wajen kyautatawa da nagarta irin nasa sannan na uku zai bayyana masa cewar lallai duk wani abu da yake na nagarta duk wani abu da yake na kyautatawa kai a matsayin ka na jagora kana sane baka manta ba sannan kuma kana kimanta abin da yake yi wato ba a so shugaba ya zama a yau in ka kyautata dan kanka in kuma ka munana za a maka horo ba a so shugaba ya zama haka kaga sayyidina Umar dai mutanen nan duk yana biyan su salari duk yana biyan su albashi to amma tare da haka wanda yayi nagarta a cikin su sai ƙara kyautata masa akan salarin da yake biyan sa kaman kai ne gwamnati ta dauke ka aiki kana aikin tana biyan ka salari sai ta ga kuma wani kokari na musamman akan aikin naka to yana da kyau gwamnati ta ma wani abu na kyautatawa da jinjinawa a nuna cewa eh kokarin nan fa da kake yi fa ana sane da shi kuma ana kimanta shi kaga wannan kai zai kara maka karfin gwiwa bisa wannan aiki da kake yi sannan waɗanda suke aikin irin naka zai kwadaitar da su su ma su kyautata su yi nagarta wajen aikin nasu wannan yana daga cikin hikima na kyautata ma wanda yayi nagarta akan aikin sa to amma galibi zaka ga ayyuka da mutane suke yi in sun kyautata oho ba godiya ba jinjinawa za a ci aibiyan sa ake sanari in kuma sun munana nan za a musu horo a musu ukuba to wannan ba shi bane karantarwa na magabata ba haka magabata suka jagoranci waɗanda suke kasan su ba sun jagorance su ta in sun kyautata sun yi nagarta sun yi abin da ya dace a kyautata musu a ƙarfafa musu gwiwa a jinjina musu idan kuma suka yi kuskure nan sai a musu ukuba daidai kuskuren su in kuma ba su kai ga a musu ukuba ba sai a dora su akan turba a gyara musu to sayyidina Umar Arzak da yake bayyanawa anan shine na kyautata ma masu nagarta bisa ayyukan da aka jingina gare su bisa nauyin da aka dora musu a duk lokacin da suka yi nagarta suka yi abin a zo a gani suka taka rawar gani sayyidina Umar ya dauka musu alƙawarin cewa zai saka musu zai kyautata musu zai musu ihsani kuma misalai na irin wannan suna nan birjik dangane da kyautatawa na sayyidina Umar ga waɗanda suka yi nagarta cikin talakawansa ya ɗauki wani keke ya aika wa ummul mu'minin Aisha Allah ya yarda da ita malaman tarihi suna cewa shi keken ana kwalliya da shi ne a ɗaki mata suna kwalliya da shi a ɗaki a wancan zamani sukan ajiye kayan kwalliya a kai to ya ɗauki wannan keke yana da kuɗi mai yawa ya shawarci sauran sahabban annabi cewa Aisha tana amfanar da daular musulunci wane irin amfanar da daular musulunci Aisha take mun san Aisha Allah ba ta fahimtar addini Aisha in fatawa aka ɗebo kanta ake yowa Aisha tana cikin sahabbai guda bakwai waɗanda suka fi kowa yawan haddasa hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam kallabi tsakanin rauna kenan sahabbai ne guda bakwai cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda suka fi kowa cikin sahabban annabi kusan 100 Aisha tana cikin mutum bakwai da suka fi kowa yawan haddan hadisan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam to sai zaman to in an debo fatawa za a yo kansa in wata mas'ala ta charke sai a yo kanta ita za ta warware to kaga tana agazawa daular musulunci da ilimin ta da Allah madaukakin sarki ya bata to shine sayyidina Umar ya ga cancantar a karfafa mata gwiwa a nuna mata cewa nagartar da take na iliminta da take sadaukarwa na iliminta da take bayarwa wa al'umma musulmi da lokacinta a jinjina mata a nuna mata cewa an sani kuma ana kimantawa shine ya dauki wannan keke wanda ake ajiye abubuwa na kayan kwalliya a daki na mata ya aika mata kaga wannan ya kara karfafa mata gwiwa kuma hakka ake so kowane shugaba ya zama idan aka fahimci cewa wane yana da tasiri cikin al'umma kaza wajen ba su tarbiyya wajen karantar da su abin da zai amfane su a duniyar su da lahirar su to yana da kyau a karfafe shi yana da kyau a kyautata masa a ƙara masa ƙarfin gwiwa a tabbatar da shi bisa wannan aiki da yake na nagarta a nuna masa an sani shugaba ya nuna ya sani kuma yana tare da shi 100% ya kyautata masa dan ya ƙara masa ƙarfin gwiwa sannan kuma dan a samu wanda za su zo a bayansa su yawaita masu yin aiki irin nasa nagartaccen aiki na bada tarbiya wa al'umma da kuma karantar da al'umma abin da zai amfane su duniyansu da lahirarsu sannan sayyidina Umar Allah ya dade shi ya dauki abinci mai tarin yawa ya dora akan raƙumi da kayan masarufi da tufafi ya aika wa wata cikin ƴaƴan sahabbai me dalili da yasa sayyidina Umar yayi wannan aiki yace dalilin da yasa yayi wannan aiki mahaifinta ya taka rawar gani a fagen jihadi mahaifinta ya rasu an kashe shi a fagen jihadi to ya taka rawar gani yayi nagarta shine sayyidina Umar ya ga bariya kyautata wa bayansa ya kyautata wa zuriyarsa zuriyar shi wannan sahabi da yayi shahada ya aka kashe shi a fagen daga kuma ya taka rawar gani yayi abin ajinjina abin azo a gani abin ayaba sannan ba shi kadai ba har ɗansa ma ɗan uwan ita wannan sahabiya sun yi nagarta sosai a fagen daga to shi yasa sayyidina Umar ya ga bari ya saka musu ya kyautatawa wacce take ya ga shi wannan ƴar uwa ga wannan shine ya dauki abinci mai tarin yawa ya aika mata kaga wannan yana daga cikin arzak da sayyidina Umar ya bayyana cewa ya dau alƙawari zai yalwata musu shi sannan sayyidina Umar Allah ya dade shi ya raba mayafai wa matan Madina kowace mace sai da aka bata mayafi wanda zai ishe ta ta suturta jikinta gabaki daya sannan kuma akwai wata sahabiya madaukakiya da ake kiranta Ummu Sulayt ya zabi mayafi mai kyau mai quality sosai ya aika mata me yasa ya mata wannan hidima yace dalili shine ta kasance tana dawainiya da hidima wa musulmai a yakin Uhud yakin Uhud kam yaushe akai ba zamanin annabi ba sallallahu alaihi wasallam zamanin annabi ma farko-farkon komawan annabi garin Madina shekara ta 3 to sayyidina Umar kuma yaushe ne ya zama jagora na al'umma musulmi ba bayan rasuwan sayyidina Abubakar ba shekara ta 13 ka kenan tsakanin wannan nagarta da ta yi da kalifancin sayyidina Umar shekara 10 amma tare da haka sayyidina Umar bai mance wannan nagarta ta ba to haka ake so shugaba ya zama duk wani nagarta da wani cikin mabiyanka wani cikin talakawanka yayi karka mance da shi ya zamanto a kwakwalwarka ya zamanto ka kiyaye shi ta yanda duk lokacin da ka samu dama ka rama masa saboda hakan shi zai sa a samu yawaitan irin nagartattun mutane bisa irin wannan aiki na nagarta sau tari da dama sayyidina Umar zai ɗebi dukiya mai tarin yawa sai ba wasu daga cikin sahabbai ya ce ku je ku raba wa mabukata kaga wannan duk yana karkashin arzak tare da cewa duk shekara kowa fa yana da salari muka ce a yau aka haifi yaro sayyidina Umar ya sa masa salari abinda za ana bashi a shekara amma duk da haka bai daddara ba zai dauki dukiya mai tarin yawa ya duba waɗanda suke nagartattu masu falala cikin sahabbai sai ya danka musu ya ce ku je ku raba wa miskinai ku je ku raba wa mabukata wanda ba su da abinci haka ake so jagora ya zama mai tausayin al'ummar da yake jagoranta karka ji cewa a to ai suna aiki ina biyan su karka ji wannan ka duba yanayin da suke ciki ka dauki kanka a matsayin mai musu hidima ka ji cewa waɗannan al'umma fa amana ce Allah subhanahu wa ta'ala ya danka hannuna duk wanda ya shiga wani matsi ko ya shiga wani yanayi Allah zai tambaye ni to wani hoppasa nayi wace rawa na taka a matsayina na jagora akan wannan al'umma mun ji sayyidina Umar Allah ya dade shi haka kawai ana zaune salin alin zai ɗebi makudan dukiya sai ba wasu nagartattu ya ce ku je ku raba wa mabukata marasa abinci marasa cin yau balle na gobe ku je ku raba musu da miskinai shi yasa zamanin su babu mabarata ba za ka ga mutum ya je ya zauna yana bara ba saboda sun wadata sun samu jagoranci na amana sun samu jagoranci na adalci saboda jagororinsu suna ji cewar wannan amana ce Allah madaukakin sarki danka hannunmu ranan gobe kiyama Allah zai tambaye mu akai dan uwa kar mu dauki jagoranci ganima idan muka dauki jagoranci ganima mun halakar da kawunan mu wallahi amana ce Allah danka hannunka ko da mutum goma ne aka ce waɗannan mutanen ka jagorance su wallahi Allah sai ya tambaye ka akan su ina ga a ce mutum 100 mutum 100 miliyan 1 a can nan duk karkashin ka suke kuma Allah ya danka amanar su a hannunka sai Allah ya tambaye ka ranan gobe kiyama daya bayan daya duk wanda ka zalunta sai Allah ya kwata masa haƙƙin sa a gurinka kai kadai rai daya saboda haka shugabanni mu yi hattara bisa amanar talakawanmu da take wuyanmu nauyin da Allah madaukakin sarki ya dora a wuyanmu mu yi taka tsantsan shugabanni ka kenan nan zai nuna mana hatsari na jagoranci amma a yau zaka ga mutane neman sa suke ba di ba gani fadi tashi ake sai mutun ya hau kujera kaza sai ya dare kujera kaza alhali kuma bala'i ne a gare shi fitina ce a gare shi saboda yanayi da muka tsinci kanmu a ciki yanda aka gurbata wannan al'amari to dole musulmi ya yi taka tsantsan rayuwar ba tabbata ciki waɗanda suka rayu shekara 200 baya yanzu akwai mutum daya babu to mu ma nan da shekara 100 duk babu mu to me kai wa kanka tanadi me zaka je ka gaya wa Allah subhanahu wa ta'ala dan jagorancin da bai fi ɗan shekaru kididdigaggu ba ka tara wa kanka bala'in da baka san iyakansa ba ina hankulanmu suke tafiya jama'a za a zubda jinin mutane a hana su zaman lafiya a kashe mutane wanda ba su ci ba ba su sha ba duk dai wai dan mutum ya hau kujerar da zai jefa kansa cikin bala'i musulmi mu yi wa kanmu karatun tanasu sayyidina Umar Allah yarda da shi misalai waɗanda suke makamanta irin waɗannan ba za su ƙare ba suna nan birjik ba iyaka Allah yarda da shi wata rana sayyidina Umar ya fito daga gidansa ya zo majalisinsa Allah yarda da shi sai sa aka debo masa dukiya a Baitul Mali, yace kowa ya zo ya karbi rabon sa. Idan mutum ya zo yana da mata, sai ya dau dinari ɗaya sai ya bashi. Idan mutum ya zo gauro ne, sai ya dau rabin dinari ya bashi. Wannan fa karka ce wai ba wani abu banda wannan, akwai salari da ake ba su a baya. Sannan kuma in bukata ta taso akan taimaka wa marasa shi, wannan haka kawai. Kaga wannan ɗabi'a ce da ake so jagorori su siffanta da ita, shuwagabanni su siffanta da ita, wajen yalwata wa talakawansu, wajen yalwata ma mabiyansu. Wata rana kawai Sayyidina Umar yana zaune, sai ya kira bawansa, sai ya ɗauki dinari 400, dinari ba ma dirhami ba. Mun san dinari ɗaya yana daidai da naira nawa, dinari ɗaya daidai yake da naira nawa, ko akwai wanda ya sani anan? Dinari ɗaya yana daidai da naira nawa a yanzu? Dinari ɗaya yana daidai da alisafa mana, dinari ɗaya yana daidai da riyal biyar. Ana jin lissafin? Dinari ɗaya yana daidai da riyal biyar, riyal ɗaya kuma yana daidai da naira 200. Riyal ɗaya yana daidai da naira 200, dinari ɗaya kuma yana daidai da riyal biyar. To kaga dinari ɗaya yana daidai da naira 200 ko 1,000? To dinari 400 yana daidai da naira nawa? 400. To kamar haka ne Sayyidina Umar ya dauki kamar naira 1,000, kace naira 400 ya dauka. Na'am, dinari ɗaya yana daidai da 1,000 da au a lissafin yanzu yana daidai da naira 1,497, kaga kenan da yake naira tamu ta dan hauko a yan kwanakin nan, 1,497. To in ka buga shi sau 400, kaga kusan 300 da wani abu, 1,493. A buga shi sau 400 nawa za mu samu? 597 ko 597 da 600. To haka Sayyidina Umar ya dauka 597 da 600. To haka ya dunkula wannan kudin, sai ya ce a je a kai wa Abu Ubaidata bin al-Jarrah. Ya ba wa bawansa, ya ce je kai wa Abu Ubaidata bin al-Jarrah. Haka wannan zai nuna maka kenan. Wannan karin yana damun mu da yawa. Wannan? Dubu 597 ko da 600. To nan kudin ne Sayyidina Umar ya dauka, sai ba wa bawansa, ya ce je kai wa Abu Ubaidata bin al-Jarrah. Idan ya bashi ya dan bata lokaci ya ga ya zai yi da wannan kudin, kyauta kawai ya aika masa. Wato akan duba nagartattun mutane waɗanda suke amfanar da al'umma a duniyarsu da lahirarsu, sai a musu kyauta na bazata, kyauta na musamman. Ta yadda idan kai kana amfanar da mutane, kar a wayi gari a ce gidanka ba abinci, ko kuma bukatunka sun fi ƙarfinka, abin da za ka ci ya fi ƙarfinka. Shi ne sai aika wannan dukiya wa Abu Ubaida bin al-Jarrah, sai ce wa bawansa in ka kai ka tsaya ka gaya zai da wannan kuɗin. Da ya je kai masa, sai ya nemi guri ya zauna. Abu Ubaida yace ta dama ko jiya makwabcina wane ya koka ba shi da abinci wane ba shi da kaza wane an masa haihuwa wane ba shi da lafiya bai bar wannan gun ba sai da ya rabe kudin nan gaba duka sai da ya rabe ko dinari ɗaya bai bari ba Abu wannan bawa na Sayyidina Umar ya koma sai ba Sayyidina Umar labari Sayyidina Umar yace na san za a yi haka wato ya san dama Abu Ubaida in ya aika masa ba zai rike kudin nan ba duk zai rabar wa mutane sai sake daukan wani kwatankwacin wannan kamar kace 597,600 ko ya sake daukan kwatankwacin wannan ya sake bawa bawansa yace je ka kai wa Mu'az ibn Jabal in ka kai masa shi ma ka zauna ka ga ya zai da shi kaga kusan miliyan 1 da kusan 100 da wani abu miliyan 1,200,000 da 1,200 ko to a bar shi miliyan 1,200 yawa miliyan 1,200 kuma duk a lokaci guda aka kai wa Mu'az ibn Jabal shi ma sai ya kira bawansa yace je ka kai ma wani kaza je ka kai wa wani kaza je kai sai da ya rabe saura dinari biyu sai matarsa ta leko ta ce ka mance muna azumi ba mu da abun bude baki yace ki yi min afuwa wannan din shine rabonmu shi kuma wancan da muka bayar Allah ya taskace mana shi inji Mu'az ibn Jabal dinari biyu kawai ya saura musu a cikin dinari 400 da Sayyidina Umar ya aika masa shine bawan ya koma sai bawa Sayyidina Umar labari Sayyidina Umar yace na san za a yi haka wato saboda yanda ya san nagartan irin waɗannan mutane to kaga babban abin da zamu fahimta karkashin takaitacciyar wannan kissa shugaba wanda yake a matsayin sa na shugaba baya make hannunsa ya bar talakawansa suna shan suna wahala suna fama da yunwa sai dai shi din ma in babu Allah ya sani amma in har akwai baya keɗe kansa da walwala da jin daɗi talakawansa suna cikin matsi da tashin hankali wannan ba tsari bane na jagorori waɗanda suke nagartattu na farko-farko Sayyidina Umar Allah ya yarda da shi yakan yi la'akari da yanayin mutane da zai yake karfafa su da dukiya da kuma irin gudunmawa da suke bawa al'umma musulmi kuma suke bawa daular musulunci to idan ya tashi sai ya wadata su da dukiya ta yadda za a wayi gari ba za su zamanto makaskanta cikin al'umma ba wato duk wanda yake madaukaki a cikin al'umma ta bangaren addini ta bangaren amfanar da mutane abin da zai amfane su duniyar su da lahirar su to Sayyidina Umar yakan karfafe su da dukiya na farko yana kula da waɗanda addinin musuluncin nan a kafadan su ya tsaya to irin waɗannan mutane Sayyidina Umar baya musu koro saboda baya so su zo suna neman na kansu ko kuma su zo suna shiga matsi suna shiga tasku yana ga sun yi wa addinin musulunci abin da ya cancanci a ce yanzu an hutashe da su daga matsi na rayuwa to sai ya dauki makudan kudade sai ya ba su sannan bangare na biyu yana kallon waɗanda suke masana addini wanda suke amfanar da al'umma musulmi wannan ma yana daukan su a matsayin madaukakan mutane sai wadata su da dukiya ta yanda ba za su zo su shiga matsi su shiga tasku su shiga halin kakani kai ba sakamakon nagarta da suke yi wa al'umma musulmi sannan bangare na uku yana dube da mutanen kirki waɗanda suke masu tsantseni su ma sai wadata su da dukiya sannan bangare na hudu zai duba mutanen da ba marowata bane mutanen da in dukiya ta shiga hannunsu kowa zai shaida ko kuma galibin mutane za su shaida su ma sai wadata su da dukiya ma'ana masu sake hannu Sayyidina Umar sai wadata su da dukiya wannan yana daga cikin tsari na jagoranci na Sayyidina Umar wanda inda da yawa daga cikin jagorori za su dabbaka to zaka ga al'umma galibi sun fita daga cikin matsi da halin kaito da halin kakani kai to anan wannan alƙawarin sa na nawa kenan alƙawarin sa na uku kenan ko yace wa asuddu thughurakum, wannan shine alƙawarin sa na hudu. Yace na dauka muku alƙawari zan kare zan kiyaye iyakokin ku wanda ke tsakanin ku da abokan gaban ku, shine asuddu thughurakum. Athughur jam'i ne na athagharu, wato kan gaba kan iyaka tsakanin ku da abokan gaban ku. To sayyidina Umar ya dau alƙawari zai kiyaye waɗannan gurare, zai toshe su daga haurowan abokan gaba, zai sa tsaro na musamman, zai sa masu kula na musamman, zai sa makami da mayaka ƙarfafa a kan iyakoki ta yanda abokan gaba ba za su afko su zo su haura wa al'umma musulmi su hana su kwanciyar hankali ba. To wannan alƙawarin sa na hudu kenan. Kenan abin da zamu fahimta karkashin wannan daga cikin alƙawarra da sayyidina Umar ya dauka wa mabiyansa shine zai yi kokarin wanzar da aminci cikin al'ummarsa. Saboda a duk lokacin da aka ce makiya da abokan gaba suna samun dama su hauro gare ku, ba za ku samu zaman lafiya ba, ba za ku samu kwanciyar hankali ba. To shi kuma ya dauka musu alƙawari duk wani abu da zai zama musu barazana a amincin su, barazana a zaman lafiyar su da zamantakewar su, to zai fito na fito da shi. Daga ciki zai kiyaye musu iyakokin su wanda ke tsakanin su da abokan gaba. To wannan yana daga cikin wajibai na shugaba, ya kiyaye wa al'umma kwanciyar hankalinta da zaman lafiyanta da amincinta. Sai alƙawarin sa na biyar yace walakum alayya alla ulqikum fil mahalik, sannan na dauka muku alƙawari bazan jefa ku cikin halaka ba. Na dauka muku alƙawari bazan jefa ku cikin halaka ba. Ka wannan duk yana da alaka da ni kiyaye rayuka, kiyaye rayuka na al'ummar da yake jagoranta. To wannan yana daga cikin wajibai na shugaba, dole ne shugaba ya kiyaye rayukan al'ummar da yake jagoranta, kar ya jefa su cikin halaka. Abin da zai afko gare su wanda zai zama barazana a rayuwarsu, dole ne ya dauki mataki a kai. Yace wala ujmirakum fi thughurikum, wannan alƙawarin sa na shida kenan. Yace wala ujmirakum fi thughurikum, kuma na dauka muku alƙawari bazan bar ku akan iyakokinku ba, ku zama kun dawwama akan iyakokinku. Mutum ya bar iyalansa shekara da shekaru ya je ya zauna yana fuskantar abokan gaba, wannan na dauka muku alƙawari bazan yi haka ba. A tura mutum ya je ya zauna wata ɗaya, wata biyu, wata uku, wata shida, wata tara, shekara ɗaya, shekara biyu, shekara uku, ya bar iyalansa. Sayyidina Umar ya dauka musu alƙawari ba zai haka ba. Ya bar mutum a can fagen daga wajen yaƙi, ya nisanta da garinsa, ya nisanta da danginsa, ya nisanta da iyalansa, ya je ya zauna tsayin lokaci ana tafafatawa, ya dauka musu alƙawari ba zai haka ba. Sayyidina Umar Allah ya dade shi, kamar yadda muka sani yakan fita ya zaga cikin dare cikin garin Madina ya ga yanayin mutane da kuma masu zirga-zirga da yanayin zaman lafiya da kwanciyar hankali, sannan kuma ko zai bankaɗo wani mai matsala a yi kai kawo wajen ganin an sama masa mafita bisa matsalarsa, ko mai damuwa a yi kai kawo wajen yaye masa damuwarsa. Wannan na daga cikin manufofin da suke sa Sayyidina Umar in dare ya ratsa sai ya fita yana zaga cikin garin Madina. To wata rana bisa al'ada kamar yadda ya saba ya fita da daddare yana zaga cikin garin Madina, sai ya je gidan wata mata, sai ya ji tana rera waka, waƙan abin tausayi, wanda wannan waƙa nata ya taɓa zuciyar Sayyidina Umar Allah ya dade shi. Tana cewa ta tsawala hadha al-lailu waswadda janibuhu wa arraqani إذ لا خليل ألاعبه فوالله لولا الله تخشى عواقبه لحرك من هذا السرير جوانبه مخافة ربي والحياء يصدني وأخشى لبعلي أن تنال مراتبه wannan waƙoƙi da sayyidina Umar yaji wannan mata tana ya daga masa hankali tana cewa ta tsawala hadha al-layl wannan dare ya mun tsayi sosai waswadda janibuhu kuma ya mun baki kirin kenan bata da kwanciyar hankali cikin wannan dare wa arraqani idla khalila ulaibuhu me ya fusata ta ya daga mata hankali ya ci mata tuwo a ƙwariya saboda babu wani masoyi wanda zai kusance ta ta kusance shi ma'ana mijinta yayi nisa da ita idla khalila ulaibu babu masoyi wanda zan yi wasa da shi a cikin wannan dare tace fa wallahi na rantsa da Allah laulallahu tukhsha awaqibuhu ba da dan Allah madaukakin sarki wanda ake tsoron ukubarsa da abin da zai je ya zo abu da zai zo na ƙarshe ba la hurrika min hadha sarir jawanibu da ta nemi abokin da zai taya ta wannan raka wannan dare me za mu fahimta a wannan kissa yanda mijinta ya nisanta gare ta kuma ita ma ai mutun ce mai sha'awa kenan tana da sha'awa tare da ita ba dan tsoron Allah ba da ta nema wa kanta mafita wajen ganin ta biya wa kanta bukatar ta na wannan sha'awa da take da shi sai dai kuma tsoron Allah subhanahu wataala shi zai hana ta tace makhafata rabbi wal haya'u yasudduni tsoron Allah ne zai hana ni da kunyan Allah madaukakin sarki Allah ya ganni ina saba masa wadannan su za su kange ni daga nemo wani wanda bai halatta gare ni ba dan biyan bukatata tace wa akhsha li ba'li an tunala maratibuhu sannan kuma ina tsorace wa mijina a keta huruminsa ina a matsayin matarsa in yi mu'amala da wani miji wanda ba shi ba to wannan baitoci da sayyidina Umar yaji wannan mata tana rerawa sai suka daga masa hankali to shine da ya koma da gari ya waye sai tara manyan mata da masu zurfin tunani cikin mata sai yake tambayan su cewa kwanaki nawa ne ko watanni nawa ne mace za ta iya hakurin zama ba tare da miji ba sai waɗannan mata suka ce masa ya amiral mu'minin mace za ta iya hakurin zama tsawon watanni biyu ba tare da miji ba ba tare da kuma ta samu matsala ba sannan hakurinta yana gazawa idan ta dauki watanni uku ta kai watanni uku sannan hakurinta na karewa in ta kai watanni hudu kenan son samu dai kar ta wuce wata biyu ba miji to inda ta wuce wata biyu ta kai wata uku hakurinta yakan gaza to amma duk da haka za ta jajirce ta cije ta doge ta hakura to amma in ta kai wata hudu hakurinta yana karewa anan za a iya samun matsala wata riwaya kuma ta nuna a sayyidina Umar Essa ya je shawarta Hafsa yace Hafsa gwargwadon watanni nawa mace za ta iya zama ba tare da miji ba kuma bata shiga matsala ba bata shiga damuwa ba sha'awa bata daga mata hankali ba Hafsa sai ta ce za ta iya zama tsawon wata biyu idan ta kai wata uku hakurinta zai gaza in ta kai wata hudu kuma hakurinta zai kare gaba daya to tun daga nan sayyidina Umar sai sanya ka'ida cewar duk wanda aka tura shi gurin yaki ko aka tura shi kan gaba kan iyaka tsakanin garuruwan musulmi da makiyansu to ba zai wuce wata hudu ba idan aka tura ka kaje kai wata hudu to sai a dawo da kai wasu sai su je su karbe ka suma idan suka je suka yi wata hudu sai a dawo da su wasu sai su je su karbe su tun daga nan sayyidina Umar sai ya sa wannan ka'idar ya sa wannan tsari to shine bayanin da yake yi anan cewa wala ujmirakum fi thughurikum bazan tabbatar da ku ba akan gaba ku tsakaninku da abokan gaba ko kuma a filin daga filin yaki tsakaninku da abokan gaba ba zan tabbatar da ku diman da'iman ku zama kuna can ba idan kuka dan yi wasu ɗan watanni sai in dawo da ku gurin iyalanku sai in sake tura wasu su ma wasun da na tura in suka yi wasu ɗan watanni da ba su haura wata hudu ba sai in dawo da su gurin iyalansu sai in sake tura wasu wannan alƙawari na nawa kenan da sayyidina Umar yayi alƙawari na shida ko sai ce wa idza ghibtum fil bu'uthi fa ana abul iyali hatta tarji'u ilayhim wannan alƙawari na na bakwai kenan yace wa idza ghibtum fil bu'uthi in kun tafi kun bar iyalanku kun tafi wani aika da aka tura ku ko gurin yaki yace fa ana abul iyal ni ne baban iyalanku ma'ana duk wanda yake daukan dawainiyan iyalansa na abinci na fitira na lafiya in an tura shi fajen daga ko aka tura shi wani aika karkashin daular musulunci sayyidina Umar yace ya dauka musu alƙawari shi zai kula da iyalansu har zuwa lokacin da za su dawo abinci ba zai yanke wa iyalan ba wata bukata da za ta taso ta iyalan sayyidina Umar zai kokarin biya musu bukatunsu bukata na rashin lafiya da za ta taso gare su sayyidina Umar zai kokarin biya musu bukatarsu har zuwa lokacin da magidantan za su dawo wannan yana daga cikin ayyuka na shuwagabanni a lokacin da suka tura talakawansu wani aiki nasu to sai su sanya ido akan iyalan wannan talakawa nasu wannan yana daga cikin siyasar sayyidina Umar Allah ya yarda da shi waɗannan sune alƙawura da sayyidina Umar ya dauka ma talakawansa a ƙarshen khutubarsa sai ya ce fattaqullaha ibadallah to ku ji tsoron Allah ya ku bayin Allah wa a'inuni ala anfusikum bikaffiha anni sannan ku taimaka min a karan kawunanku daga kame kawunan naku daga gare ni kamar yaya daga kare kawun daga kame kawunansu daga shi sayyidina Umar kar su yi abubuwan da zai zamanto kurakurai ne da za su sa sayyidina Umar ya dau mataki a kansu da za su sa sayyidina Umar ya ladabtar da su ma'ana kar su yi abin da suka cancanci a musu hukuma shine su kame kawunansu daga sayyidina Umar shine a inuni ku taimaka min ala anfusikum a karan kawunanku bi kaffi ha'ani daga kame kawunan naku daga gare ni kar ku zamanto masu keta hurumin Allah in kun keta hurumin Allah ni a matsayina na jagora ba zan kyale ba kar ku zamanto masu keta shari'ar musulunci ni a matsayina na jagora ba zan kyale ba sannan dokoki da aka sanya dan a zauna lafiya kar ku zamanto masu karya waɗannan dokoki din duk wanda ya karya za mu sa kafan wando ɗaya da shi dama daga cikin wajiban shugaba ya kiyaye wa al'umma addininsu da kuma rayuwarsu ta yau da kullum yanzu duk wani wanda zai kai kawo wajen kawo musu tasgaro da koma baya a addininsu dole shugaba ya sa kafan wando ɗaya da shi duk wani wanda zai kai kawo wajen rusa musu zamantakewansu da amincinsu dole shugaba ya sa kafan wando ɗaya da shi shine bayanin da sayyidina Umar yake anan cewa su taimaka masa a karan kawunansu ma'ana su kame daga abin da zai jefa su cikin fushin gwamnatinsa ta yanda hakan zai sa a dauki mataki a kansa shi kuma ba zai ji dadin matakin da za a dauka a kansa ba yace wa a'inuni ala nafsi sannan ku taimaka min a karan kaina bil amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkar kuna mun umurni da kyakkyawa duk da ni shugaba ne amma mun umurni in yi abin da zai amfane mu ni da ku gaba daya sannan idan kun ga na kauce na yi kuskure kar ku yi shiru ku kyale ni ku hana ni in kun yi haka kun taimake ni haka shugaba ya kamata ya zama idan talakawansa suka nuna masa turbar da ta dace ya ga hakan taimakonsa suka yi idan kuma kaucewa yayi suka nuna masa ya kauce ya ga hakan taimakonsa suka yi kar ya dauka cewar suna cin kafarsa ne kar ya dauka cewa suna cin kafarsa ne saboda duk abin da shugaba yayi nagartacce amfanin zai koma kansa ne idan kuma yayi abu mummuna sharrin zai koma kansa ne saboda shi ne Allah zai tambaya kai Allah ba zai tambaye ka ba shi Allah zai tambaya saboda shi ya dora wa nauyin shi Allah ya dankawa amana to kaga yanzu kenan taimaka masa ne idan kaga yayi ba daidai ba ka ankarar da shi taimaka masa ne ka bashi shawari yayi kaza da kaza zai taimaka masa wajen jagorancin sa to shine bayanin sayyidina Umar anan cewa wa a'inuni ala nafsi ku taimaka min a karan kaina bil amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar wajen yi min umurni da kyakkyawa saboda gudanarwa ta ta zamanto ta tafi cikin nasara wa nahyi anil munkar wajen hana ni in an ga nayi ba daidai ba sai ce wa ihdarun nasihati fima wallani Allahu min amrikum sannan kuma ku taimaka min wajen halatto min da nasiha cikin abin da Allah ya jibintar min na al'amarin me Allah ya jibintar masa na al'amarin su jagoranci tunda yanzu Allah ya dora shi a matsayin sa na jagoran su to suna masa nasihu ta yanda wannan jagorancin da zai yi yayi nagartaccen jagoranci in sun yi haka shi sun taimake shi duniyarsa da lahirarsa kenan yanzu shugaban da al'ummarsa suka kame ba sa masa nasiha ba sa jan hankalinsa su dora shi kan turba wannan ba taimakonsa suke ba ko kuma shugaban da talakawansa ba za su zo su fada masa ba sai abin da zai burge shi ko da kuwa abin da za su zo su gaya masa ƙarya ne ko da kuwa abin da za su zo su gaya masa ba daidai ba ne ko da kuwa abin da za su zo su gaya masa ba haka ba ne to waɗannan ba masoyansa ba ne maƙiyansa ne masoyanka su ne wanda za su zo su maka nasiha ko da kuwa wannan nasihar ta ci karo da son ranka ko da wannan nasihar da za a maka ta ci karo da son ranka su zo su gaya maka gaskiya waɗannan su ne masoyanka kenan ya kamata shugaba ya bambance tsakanin masoyansa da wanda suke ba masoyansa ba duk wanda yake masoyinka shine zai zo ya maka nasiha dan ka gyara jagorancinka dan ka tsirara nan gobe gaban Allah subhanahu wataala wannan shine babban masoyinka babban makiyinka ne wanda zai na gaya maka abin da ranka ke so ko da ku abin da kake ba daidai bane ko da kana kurakure yayi ta tara maka ƙasa yana jinjina maka wannan ba masoyinka bane wannan babban makiyinka ne a ƙarshen kuduba sayyidina Umar sai ya ce aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum shikenan abin da sayyidina Umar ya rufe kutubarsa da ita kenan yace aqulu qawli hadha ina fadin magana ta wannan wa astaghfirullaha li wa lakum kuma ina neman gafara Allah gare ni da ku gaba Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma a cikin khutubobin sa yake rufe khutubarsa da wannan aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al'azim aljalil li wa lakum to sayyidina Umar shi ma gashi da abin da ya rufe khutubarsa da ita kenan wannan khutuba da muka karanta na sayyidina Umar idan mun kula zamu ga idan muka kula zamu ga sayyidina Umar Allah ya dade shi ya bayyana ka'idoji da zai gudanar da jagorancin sa akai sannan kuma ya bayyana irin alƙawuran da ya dauka wa kansa wanda zai aiwatar da su a lokacin da yake jagorantar al'umma musulmi sannan kuma tsoro da suke na tsanani irin na sayyidina Umar da zafi irin na sayyidina Umar yana tabbatar musu wannan zafin ba zai yi aiki a kansu ba wannan zafi nasa zai aiki ne akan azzalumai zai aiki ne akan yan ta'adda wannan kutuba sayyidina Umar Allah ya dade shi yayi ta bayan ya zama jagora da kwanaki guda biyu wannan yasa duk al'ummar da sayyidina Umar ke jagoranta kowa sai hankalinsa ya kwanta sai fahimci cewa sayyidina Umar tabbas zai yi nagartaccen jagoranci kuma haka ya faru insha Allah kamar yadda zamu zo mu gani a nan gaba a ƙarshe sai ya ce waja'a fi riwaya a wata riwayar ya zo cewar kudubar da sayyidina Umar yayi cewa yayi inna ma mathalul arabi mathalu
آنس اتبع قائده فلينظر قائده حيث يقوده أما أنا فورب الكعبة لأحملنهم على الطريق وترواية تبين تشاوانا اتشا كتبة دا سيدنا عمر يأي باين يظم جاقورة دا قوانا كيبيو أما كموانا كتبة دا مكا كارنتاتا إمبا أمان شبا أبايا من كارنتاتا cewar ita ce kulubar da sayyidina Umar yayi rana ta farko da aka zabe shi rana ta farko da ya zama jagora rana ta farko da ya zama amirul mu'minina wannan kulubar da aka kawo mana anan tana cikin kulubobi da sayyidina Umar yayi ran da ya zama jagora yayi kulubobi daban-daban wanda kusan riwayoyi guda hudu sun zo su bayyana irin kulubar da sayyidina Umar yayi to wannan na daga cikin kulubar da sayyidina Umar yayi ranan farko da aka zabe shi ita kuma wannan da muka gama karatunta a yanzu yayi ta ne bayan ya zama jagora da kwana biyu me yasa yayi ta yanda maganganu suka kara a garin Madina ake ta cece ku cecewar sukan sun shiga uku tunda sayyidina Umar yanzu shine ya haukar ragama shi ya zama jagora saboda mutun ne mai zafi mutun ne mai tsanani wanda baya yarda da nogargar to wannan yasa sayyidina Umar ya ga cancantar ya hau kan minbari ya bayyana musu irin siyasarsa ba siyasa bace ta zafi da kuntatawa al'umma siyasa ce wacce take cike da sauki da taushi da kuma bibiyan al'amura na al'umma kusan wannan shi ya kawo mu ƙarshen bayani kan kudubobi da sayyidina Umar yayi bayan ya zama jagora yanzu abin da ya rage mu shiga kansa shine zamu duba wasu daga cikin tsari na sayyidina Umar bayan ya zama jagora yayi waɗannan khutuba akwai wasu tsare-tsare da sayyidina Umar yayi da kuma wasu salo da sayyidina Umar ya dinga tafiya akai wanda kowa ya ji dadin wannan bisa jagorancin sa amma ina ga saboda yanayi na lokaci ba za mu samu daman karantowa ba za mu takaita bayanin mu anan sai Allah kai mu haduwa ta gaba abubuwan da muka karanta da suke dadai Allah ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko tuntuɗan harshe Allah gafarta mana idan Allah kai mu haduwa ta gaba abin da za mu duba shine tsarin neman shawari da sayyidina Umar ya tafi akai duk abin da zai aiwatar baya aiwatarwa sai ya nemi shawarin al'ummar da yake jagoranta wannan in mun zo insha Allah kan wannan gaba zamu tashi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh